Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan wato wannan karin akan mitoci 25 31 kuma 49. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da kuma dalal, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu rarri assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Yakub Makiyar da masu sauran abokan aiki, muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa da shugabannin tsaron ƙasar domin sanin irin matakan da za su ɗauka na tsaro lokacin zaɓe. Haka kuma za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta rantsar da jami'an da aka ɗauka don gudanar da aikin zaɓe a jihar Adamawa. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, shin ko kun gamsu da shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki ke yi na tunkarar zaɓe mai zuwa? Lambar da za a kira ita ce 2022-2655. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakub Makiri. Madagun 'yan adawa a Najeriya ya faɗa a yau Talata cewa sojoji ba su da wata rawa da za su taka a zaɓukan shugaban ƙasa da dai 'yan majalisa da za a yi a ƙasar. Atiku Abubakar ya tattauna da talabijin ƙasar wuni guda bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya umarci sojojin ƙasar su nuna rashin imani ga duk wanda zai nemi ya kawo wa zaɓen cikas. Buhari ya yi kashedi cewa duk wanda ya nemi ya kawo wa zaɓen matsala to zai yi wasa da ransa ne. Kalaman da suka janyo masa yabo tsakanin 'yan jam'iyyarsa ta APC mai mulkin ƙasar. An dai shirya gudanar da zaɓen Najeriya ne a ranar Asabar da ta gabata, amma jami'an zaɓen sun ce an samu matsalolin isar kayan zaɓe, lamarin da ya janyo jinkiri har na mako ɗaya. An umarci wani da daɗin mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara Roger Stone ya bayyana a gaban kotu cikin wannan mako domin nazari ko za a bashi beli ko kuma za a janye belin da ake niyyar bashi saboda wani hoto da ya ɗora yayin da alƙaliya ke sauraren ƙarin aikata laifi a kansa a shafin sada zumunta da wani bindiga a cikin hoton wanda ke auna huskarsa. Sau biyu Stone ya ɗora wannan hoton na alƙaliyar Amurka na matsayin gunduma tana masa shari'a a kan Instagram, amma daga bisani ya roƙi gafara. Stone mai shekaru 66 a duniya kuma da daɗin mai ikirari ko kuma mai kiran kansa mai yaudarin siyasa ya yi wa shari'ar da ake masa laƙabi wato shari'a ta gaba. Jama'an hukumar binciken manyan laifuka ta nan Amurka ta FBI su ne suka kama shi a gidansa da ke Florida a wani samami da suka kai masa a ranar 25 ga watan Janairu, kuma yana fuskantar tuhume 20 masu alaka da yakin neman zaben Trump a shekarar 2016 wanda ke nuna kungiyar nan mai aikin fallasa ta WikiLeaks ta sata wato da satar sakon email na abokin karawan Donald Trump wato Hillary Clinton. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. A cikin wani jawabi da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da zammar matsin lamba ga sojojin Venezuela, ya ce dole ne a kawo ƙarshen aƙidar gurguzo a ƙasar, yana mai cewa Amurka tana buƙatar shirya miƙa mulki cikin lumana. Da yake jawabi a Miami, Trump ya yi kira ga sojojin Venezuela a kan kada su ɗauki umarni daga shugaban ƙasar ta Venezuela na yanzu Nicolas Maduro, maimakon haka su amince da ta yin afuwa da ɗan takarar shugaban ƙasa na fannin adawa Juan Guaido ya yi musu, wanda yanzu Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar Venezuela. Fadar White House ta faɗa kafin Trump ya yi wannan jawabi ga Amurkawan Venezuela cewa Amurka ta san inda jami'an sojojin ƙasar da iyalansu suke ɓoye kuɗinsu a faɗin duniya. Trump ya kuma gargaɗi sojojin Venezuela da su ba da dama a shigar da kayan taimako da aka kawo daga ƙasashen waje domin taimakawa mutanen ƙasar. A ƙarshe, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a yau Talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta maida martani ga duk wani harin soji da India za ta kawo mata. Khan yayi wannan kashedi ne a wani jawabi ta talbijin yayin da yake wato ake fama da tankiya tsakanin kasashen biyu masu karfin makaman nukuliya wanda suke zaman doya da manja biyu bayan wani mummunan harin konar bakin wake da aka kai kan tungan sojojin India a yankin Kashmir da inda ake takaddama akai yace idan kuna tunanin za ku kai wani hari akan Pakistan to ita fa Pakistan za ta yi ba za ta yi wata ba za ta mayar da martani ne Khan ya ce ba mu da wani zabi illa mu mayar da martani ga duk wani hari da India za ta kawo mana New Delhi dai ta dora laifin kai harin ne na gundumar Pulwama da ya sanadiyar kashe sojojin India sama da 40 akan tungar sojojin Pakistan cewa su ne suka kai wannan harin
Baba ya kuma kirki ne karantu labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya ya kira taron gaggawa da dukkan shugabannin sassan tsaro na kasar domin tattauna matakan tsaron da za su dauka lokacin zaben da za a yi a kasar. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga fadar gwamnatin Abuja.
Yau shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da shugabannin kowane fanni na tsaro a kasar domin sauraron bahasi da matakan da za su dauka domin wanzar da tsaro a lokacin da za a yi zabe asabar mai zuwa da sauran zabuka bayan cece-kucen da ya biyo bayan dage zaben da hukumar zaben ta Najeriya ta yi a asabar da ta gabata. Shugaban Muhammadu Buhari dai dama yawa 'yan Najeriya alkawari da ma 'yan sa ido daga kasashen ƙetare cewa gwamnatinsa za ta tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci tare da baiwa 'yan Najeriya damar zaɓen duk abin da suke so ba tare da tsangwama ko tashin hankali ba. Safiya Jojan na 'yan sandan Najeriya na ɗaya da cikin shugabannin tsaron da suka gana da shugaban Muhammadu Buhari kuma ya muna bayani a ƙarshen ganawar a fadar gwamnati kamar haka.
Abin da na faɗa wa jama'a shine maimacin da shugaban ƙasa game da security na ƙasar nan tunda INEC chairman ya postpone the election shi yasa muka faɗa wa shugaban ƙasa abubuwan da ya kamata mu yi game da maganar tsaro kuma abubuwan da ya faɗa mana mu yi game da maganar tsaro a kan cewa mu yi duk inda za mu yi mu ga cewa duk wanda ya fita zabe ba wulakanta shi ba kowa ya fita gari ya yi zabe ko 'yan sanda ko immigration ko custom duk security personnel din da yake aikin election ya ga cewa ba wulakanta jama'a ba suka fito zabe. Duk wanda ya yi wannan shirin na fita ka saci kuriya ko ka kwace a kwate in ka fita duk abin da ya faru da kai kai ka ja.
Safeto janar na 'yan sandan Najeriya kenan Adamu Muhammad yana bayyana ma manema labaru sakamakon ganawar da suka yi da shugaban Muhammadu Buhari akan sha'anin wanzar da tsaro a lokacin zabe a cikin kasar. Wannan jawabin da yana da muhimmancin gaskiya ganin cece-kuce da ya biyo bayan bayanai da shugaban Muhammadu Buhari ya yi cewa gwamnati za ta ɗauki matakai masu tsauri akan duk wanda ya yi sata kuri'a ko kuma sata akwatunan zabe. Umar Faruk Musa, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Tuma da lagaida Umar Faruk Musa a daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya ke shirin gudanar da zaben da za a gudanar a wannan asabar din mai zuwa. Hukumar ta rantsar da jami'an da aka dauka don gudanar da aikin zabe a jihar Adamawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Electoral officers, registration of oath of office to all of us in compliance with the legal requirement provided in the Electoral Act, which makes it mandatory for all staff appointed by INEC for the conduct of an election to affirm or swear before the High Court an oath of neutrality. In line with this statutory requirement, all staff, permanent ad hoc staff,
Commissioner Hukuma Zabe kenan a Jihar Adamawa Barisa Kasim Gana Gedam ke jawabi wajen rantsar da jami'an da za su gudanar da aikin zaben da za a soma a wannan asabar.
I will do right to all candidates of political parties according to the law without fear or favor, affection or ill will.
To ya kuma yasa sai a wannan karon jami'an hukumar ke daukan irin wannan rantsuwa? Wannan ko ita ce tambayar da ne wa Kwamishinan Hukumar Zaben Kasim Gana Gedam.
Ba wannan karo ake ba, kowane zabe ana yi muna daukan wannan rantsuwa kowane zabe aka yi kuma wannan mun yi shi gaba daya saboda mu ne shugabanni na nan office kuma mu ne ya kamata mu nuna misali. saboda idan aka koma kananan hukumomi 21 duk ma'aikata za su je su rantsar da su electoral officer da muke tare da su yanzu su ma an suka koma kananan hukumomi su za su ba duk ma'aikata su wannan ka'ida ne a cikin doka wanda kowanne zabe ana yi ba wai an yi shi for the first time bane
wai wanne rantsuwa kuka yi
rantsuwa ne na tabbatar cewa za mu yi aiki da kuma za mu yi adalci kuma ba bambanci kowanne dan takara da kowanne siyasa ɗaya ne a gurin mu kowanne dan mai jefa kuri'a ɗaya ne a gurin mu babu ba karami kuma kuri'an da aka jefa shi za mu kirga mu tabbatar cewa an yi adalci
kawai yanzu Direbobin motocin hayan da aka dauka sun ce sun shirya tsaf domin aikin zaben kamar yadda shugaban kungiyar NURTW a jihar Alhaji Bello Adamu Goro ya bayyana
akwai mota yana tsaye yana jiran kaya ne bai zo ba kaga mota ya riga kaya zuwa to kaga problem ba namu bane kuma ko yanzu haka a shirye muke ko yaushe in kaya ya zo za a dauka ba wani matsala
kamar kungiyar ku akwai tanadin ta yi musamman a wuraren da ke da dan karen nisa ko kuma akwai matsalar tsaro kama da ganin yankin su madagal da Michika da kuma yankin Tongo da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru da kuma wuraren ruwa
kamar inda mota ba zai iya zuwa ba ana amfani za a yi amfani da mashin wannan akwai wannan don akwai inda kamar dutse mota kaga ba zai iya hawa ba to kaga kamar yanzu da rani ne babu matsalar ruwa sai dai matsalan hawan duwatsu da sauransu wasu wurare ba za a risa daya biyu inda za a samu akwati daya biyu wanda za a yi hawan duwatsu ba wannan za a yi amfani da mashin ko kuma da gafa
to sai dai kuma duk da wannan rantsuwa ma da jami'an hukumar zaben suka yi yanzu haka 'yan Najeriya na ko ci gaba da bayyana fatan su dangane da zaben
to muna fatan Allah ya kai mu ranar zabe lafiya a 23 ga wannan wata kuma 'yan Najeriya kada su karaya su fito domin wannan zaben fa zabe ce wanda take da muhimmanci a rayuwar kowane dan Najeriya a fito da kwanmu da kwarkwatan mu muje mu yi zabe
Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdulaziz shin kun gamsu da shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki ke yi na tunkara zabe mai zuwa in an jima kadan za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waka da ke bisa faifai
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Yobe. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Sunana Abubuwar Zam, kasuwar da Maturu.
To malam Abu, muna sauraron ka. Ya ka gamsu da shirye-shirye na masu ruwa tsakiki na tunkara wannan zabe mai zuwa?
Tabbas na gamsu da shirye-shiryen da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi na zaben da yake tunkaro mu insha Allah. Kuma gwamnati gaskiya alhamdulillah ta yi shirye-shirye mai kyau yadda ya kamata, bisa ma dai a lokacin bayar da kuɗin kura-kuren da ba za a rasa ba. To yanzu ta gano cewar akwai kura-kure a baya, yanzu kuma ta nuna kura-kuren da ya yi aidin duniya, amma kuma mun mata afuwa. Sannan kuma yanzu an shirya zaben da ya kamata yadda gaskiya za ta fidda kanta, saboda haka mu muna tare da gwamnatin Najeriya, kuma muna tare da Baba Buhari.
To malam Habu, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Bar mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? To na Kaduna da alamun layinka ya goce, to sai a ci gaba da kokarin gwada kiran mu. Idan an samu nasara a samu layukan yanzu haka a buɗe suke. Kada a manta lambar mu ita ce 202-205-2655. A fara da sa alama ta rawa to plus, sannan a jiro lambobin. To yanzu mun samu wani kira. Wane ne akan layi daga ina kuma ya sunan malamin?
Muhammadu Musa ne daga Mara ne, Ardokwar local government, Taraba state.
To Muhammadu Musa, muna sauraron ka daga jihar Kwara.
To ni dai abinda nake goyon baya kan wannan abubuwan shirin ya yake, kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya sanya alkhairi a cikin abinda za a aiwatar.
To magana zabe, ka gamsu cewar wannan karan zaran Asabar mai zuwa za a gudanar da zabe ba tare da wata matsala ba, saboda an riga an shirya an yi tsaf?
Kwarai da gaske, ni na gamsuwa sosai, domin dan adam ajizi ne, duk abin da ya faru ajizanci ne dan adam, don haka muna addu'an Allah ya taimake su.
To malam Muhammad da Kwara, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Bari mu ji Jigawa. Wane ne akan layi daga Jigawa?
Sarki Kwande daga Jigawa.
To malam, dan kashe rijiyar ka da Allah, ko ka fita daga gurin dan za mu fujin ka.
Na gaje.
Yawa, to ya sunan malamin kashe?
Sarki Kwande daga Jigawa.
To sarki, muna sauraron ka, gamsu da shirye-shiryen zabe da ake?
Mun gamsu sosai. Allah kuma ya kawo lokacin lafiya.
Kana gani jami'an tsaro sun shirya su bada tsaro? Hukumar INEC ta shirya ta gudanar da zaɓe, 'yan jam'iyyu sun shirya su bi, masu kada ƙuri'a sun shirya su kada ƙuri'unsu?
Kowa ya shirya tsaro, mun ga su kuma ya tare da Baba Buhari, Allah ya.
To mun gode kwarai da gaske da wannan, mun gode kwarai da gaske da gudunmuwarka. To jama'a, layukan mu a buɗe suke, ga duk wanda ya sanya kira ya bayyana mana ra'ayin shi, muna son mu je. To ga wani kira kuma mun samu, ba mu san daga ina bane ba dai. Daga ina ne kuma ya sunan malamin?
Ali ne daga Adamawa Ganye.
To malam Ali daga Adamawa, muna sauraron ka, ka gamsu da shirye-shiryen zabe da ake?
Na shirye sosai.
Kai ma kai shirin ka je ka kada ƙuri'a? Kana da ƙuri'a ka da komai?
Ina da shi sosai.
To ga
da
muna jin ka.
Da fatan daidai za mu yi zaɓe lafiya, ba wani damuwa.
To da abin da ake fata kenan, mun gode da wannan fata naka. To yanzu dai layin fin mu a buɗe suke, ga masu son kira sai su kira su bayyana mana ra'ayinsu. To mun sami kira daga Sokoto. Wane ne akan layi daga Sokoto? Malam na Sokoto, kana ji mu? To na ji ƙarin alamun gocewar layi. To da alamu dai wannan layin nasa ya goce na Sokoto. To sai dai ka hakuri ka sake gwadawa, mu gani idan an dace a same mu. Muna son jin ra'ayinku ne akan yau, shin kun gamsu da shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki ke yi na tunkarar zaben nan mai zuwa? In na ce masu ruwa da tsaki, na maganan kowa kenan, hukumar INEC, jami'an tsaro, 'yan siyasa, jam'iyyun siyasa da sauransu. To mun sami kira, wane ne daga ina kuma ake kira?
Adamu Umaru ne, sakataren union daga Jega.
To Adamu Umaru daga Jega, ya ka gamsu da shirye-shiryen zaben nan da ake?
Kwarai da gaske na gamsu da wannan shirye-shirye. Kuma muna shirye da mu yi zabe, kuma mu zabe shugaban Muhammadu Buhari.
To duk da yake dai ba so muke mu ji wa za ka zaba ba dai, amma mun gode kwarai da gaske da jin cewar a shirye kake da ka da kwari'anka. To mun gode kwarai da gaske Mallam Adamu Umar daga Jiga. To har yanzu dai layukan mabu da suke muna sauraron ku, don mun ku ci gaba da gwadawa idan Allah ya sa an dace a samu shiga. To yanzu da alamu ana ta kokarin daga wayan dai babu wani akan layi yanzu. To kada ku manta dai, muna son jin ra'ayinku akan shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki suke game da wannan zaben. Kun gamsu da shirye-shiryen da suke, ko kuma kuna ganin akwai wata matsala? Idan da akwai wani matsala, bismillah sai ka kawo ra'ayinka, mutane su ji abin da kake magana aka. Kada manta lambar mu ita ce 202-205-6555. A sa alamar tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin. To ga wani kira ya faɗo mana, daga ina ne kuma wane ne?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigo da ya Akinba.
To Mallam Ibrahim mai wankin hula, muna sauraron ka, ya gamsuwa ka Mallam, ka gamsu sosai da shirye-shiryen da ake?
Gaskiya alhamdulillah mun gamsu da musamman ma daga zaben nan da aka yi.
To kana ganin ba za a ƙara daga shi ba?
Addu'a da mu, na'am, saboda addu'a da mu da muke talakawa, ita ce Allah ya karɓa mana game da za a ba mu abin da ba mu so, kuma Allah ya karɓa addu'a mu. Aka daga wannan zaɓe, insha Allah za mu zaɓi abin da muke so, ba da ya ce mana Muhammadu Buhari.
To ai ba maganan wanda zaka zaɓa ba dai, maganar neman cewar ka shirya muke yi. To yanzu bari mu je ba kwara, wanne ne aka layi da kwara?
Alhaji Lawal ba wasa daga Okuta Kwara State Nigeria.
To Alhaji, muna sauraron ka, ya bacin shirye-shiryen zaɓe?
Wallahi na shirya tsab, kuma insha Allah baba Buhari za mu samu kuri'a mu.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Wato dai mutane dai sun shirya sosai ga zaben nan da ake yi da alamu dai. To ga kira mun samu, daga ina ne wannan kira? Wane ne akan layi, kuma daga ina ake kira?
Karamawa Usman Gombe, Adamawa local government.
To daga Adamawa, ya sunan malamin mu ji sunan ba ya dan goce?
Gani Madu Gombe.
To Madu, muna sauraron ka.
Eh, to mu dai wannan zabe Allah sa a yi lafiya, Allah kuma ya zaba mana masu alheri da shiwa gabanin mu wanda Allah ya zaba mana. To Allah ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya, Allah ba mu wanda cancanta, wanda zai samu tsayin talakawan da suke karkashin sa, zai samu matsayin Najeriya, zai samu matsayin talakawa da guraren da ba sa da zaman lafiya. Allah ya ba shi iko.
To Mallam Mud, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To wane ne daga ina ake kira kuma?
Assalamu alaikum.
Alaikum
assalam, daga jama'ar ne, Bauchi State.
Daga jama'ar, ya sunan malamin danka sharijin ka da Allah?
Sunan Alhaji Isa Bawa.
To Alhaji Isa, danka sharijin ka da Allah?
In to shikenan, ina fata wannan zabe za a yi lafiya kamar yadda aka daga shi, ubangiji Allah sa a yi lafiya ga ba lafiya.
To kana ganin wannan karan za a gudanar da zaben ba tare an daga shi ba? A ganin ka
za a gudanar da shi insha Allah ba tare da zaman abubuwa bizin laye ta'ala.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka Allah sa, mun gode. To mun samu wani kira akan layi, wani ne akan layi, kuma daga ina ake kira?
Musa Ibrahim ne daga akan layi daga Lagos.
Musa Ibrahim daga Lagos. To ya shirye-shiryen zaɓe a Lagos?
Alhamdulillah, tunda na baro arewa na zo Lagos domin kada kuri'ata, dama kuri'ata a Lagos nai.
To kana ganin za a gudanar da zaɓe lafiya?
Allah ya yi zaɓe a gama lafiya, kuma ubangiji Allah ya ba mu nasara akan al'amuran da za a gudanar a harkokin zaɓe. Da fatan Allah ya ba Najeriya zaman lafiya.
To Mallam Ibrahim, Musa Ibrahim, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da daga waya kuma ka ƙarshen daga wayoyin mu, sai a ci gaba da kira mu domin a bayyana ra'ayi. Gobe za mu buɗe muku layin waku, dama ku ci gaba da kira, mun gode. To har yanzu dai an tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 4:05 na yamma. Yanzu kuma sai
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a lokacin kammala wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika na matasan kasa da shekaru 20, jamhuriyar ta Niger din ta mika tuta shirya wasannin na gaba kasar Mauritania. Kasar Mauritania dai tana haska a baya-bayan a nahiyar Afrika a fannin kwallon kafa, inda a karo na farko a cikin tarihin kasar da ke yammacin nahiyar Afrika za ta buga wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika da zai wakana a wannan shekara ta 2019 kasar Masar. Kasar dai ta Mauritania kamar jamhuriyar Niger dukkan su sun fito ne daga yammacin nahiyar Afrika. Har yanzu dai muna a fannin wasannin kwallon kafa, inda ana can ana dabsa a wasannin club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai a ranar yau a kasar Faransa tsakanin Lyon da Barça da kasar Spain. Kungiyoyin guda biyu za su sake gogawa makonni biyu a gaba a can kasar Spain domin tantance wanda zai kai ga quarter final. Haka ma ana bugawa duka dai a wasannin na zakarun ture na kwallon kafa tsakanin Liverpool ta kasar Ingila da Bayern Munich ta kasar Jamus. Ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a yau ne ta bada wani gargadi da cin taron club din nan na FC Porto na kasar Portugal, inda ta ci sa tara ta Euro 44 kamin hukumar ta kwallon kafa ta duniya ta ja hankalin club din domin ya kara kiyaye dokokin wasanni a nan gaba. Hukumar ta kwallon ta duniya FIFA ba ta kara wani bayani ba bayan ta bullo da wannan sanarwa. Shi ko dan wasan nan da ke buga ma club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa Alassane Diarra dan shekaru 33 da haihuwa ya rattaba hannu domin dakatar da buga ma kungiyar kwallo ta kasar Faransa. Alassane Diarra bai dai samun lokacin yin wasanni kamar yadda ke bukata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Paris Saint-Germain, shike kasancewa dalilin sa na rattaba hannu domin dakatar da buga ma kungiyar wasar. Idan muka leka a Dubai, inda ake ci gaba da wasannin kwallon hannu na tennis, ɗan kasar Faransa nan Kristina Milanovic ta kai ga zagaye na gaba bayan da ta lalaye wadda ke kasancewa ta daya a fannin wasannin tennis ta duniya, cewa da Naomi Osaka, inda ta make ta da ci 6-3. Sai mu karkare da wasannin zarin ruga ko kuma wasan rugby, inda a ranar Asabar za a yi karon battle tsakanin kasar Faransa da kasar Scotland ko Ecos. Kasar ta Faransa tana neman ta sake farfaduwa da martabar ta bayan a wasannin na kasashe 6 na Turai na wannan shekara ta sha kashi 2 na karshe shine kashin da ta sha a hannun kasar Ingila da ta shahe ta gaba daya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice. Baba, ba mu labaran.
Madugun ɗan adawa a Najeriya ya faɗa a yau Talata cewa sojoji ba su da wata rawa da za su taka a zaɓukan shugaban ƙasa da ɗan majalisa da za a gudanar a ƙarshen mako. Atiku Abubakar ya tattauna da talabijin ƙasar wurin guda bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya umarci sojojin ƙasar su nuna rashin imani ga duk wanda zai kawo wa zaɓen cikas. An umarci wani daddaɗin mai baiwa shugaba Donald Trump shawara, wato Roger Stone kenan, ya bayyana gaban kotu cikin wannan mako domin nazari ko za a bashi beli ko kuma za a janye belin da ake niyan bashi saboda wani hoton bidiyo da ya kafe a kan yanar gizo ko kuma sashin ko kuma shafin sada zumunta, inda ya nuna alƙaliya mai saurarensa.
To a gaishe ka da takaitattun labarin mu ka ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta shafin mu ta adireshin mu na voahausa.com da kuma ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirde ta gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Jonathan. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.